الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا منا شرند ترني كودا ها دايني ko 29 na'am to daya ga watan sha'ban hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya daidai da 25 ga watan uku shekara ta 2020 miladiya alhamdulillah bayan hutu da muka tafi sakamakon kammala littafin al-aqidatu tahawiyya Allah madaukakin sarki ya kaddara sake dawowa domin ci gaba da karatu a wannan majalisi mai albarka dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano za mu karanta littafin sharhu sunna na Imam al-Barbahari wannan kuma shine zai zama darasi na farko za mu karanta muqaddima ta shi wannan littafi din bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in malaiti alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wa sallallahu wa sallama tsira da amincin Allah ala nabiyyina muhammadin su kara tabbata akan annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi da iyalansa wa ashabihi da sahabbansa ajma'in baki daya hadhal kitab wato zamu karanta littafin ne tare da sharhin fadilatu sheikh salih al-fawzan al-fawzan wannan ma ta'aliki ne na shi aine wato muqaddima ce ta shi Fawzanul Fawzan yace hadhal kitab wannan littafi mu'allifuhu al-Barbahari wato mawallafin wannan littafin shine al-Barbahari wasmuhu amma sunansa al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf al-Barbahari sunansa al-Hasan dan Aliyu dan Khalafin wanda yafi shahara da Al-Barbahari nisbatan ila Barbahar to wannan suna Barbahari suka ce wato nisbatan ila Barbahar ana danganta shi da wannan suna na Barbahar wato saboda ana jingina shi zuwa ga Barbahar shi Barbahar wa huwa naw'un min al-adwiya wani nau'i ne na magani aka ce da ake zuwa da shi daga kasar India allati la'allahu kana yashtagilu biha wanda saboda wannan maganin mai suna barbahar wanda magani ne da ake tahowa da shi daga kasar India ana ganin yana shagaltuwa wajen yin amfani da wannan magani shi yasa ake lakanta masa wannan suna ko ake lakana masa wannan suna na Barbahar
au yabi'uha ko kuma aka ce a sana'arsa ce wannan maganin barbahar yana siyar da shi fa nusiba ilaiha dan haka sai ake danganta shi zuwa ga shi wannan maganin saboda sana'arsa ce ya saro wannan maganin ya siyar kamar yanda ka karanta tarihin magabata za ka ga haka suke ba sa zama kurum ba tare da sana'a ba ga su manyan malamai suna ilmantarwa suna yin da'awa tattare da hawa kuma suna yin sana'o'insu wanda wannan kuma ita ce sunnar annabawa babu wani annabi mai zaman banza ko mai jiran a bashi sadaka ko a bashi ko a bashi kyauta ko wani abu mai kama da haka ko kuma ya jira gwamnati ko kuma wani jami'in gwamnati ya bashi kuɗi wannan yasa galibi za ka ga suna da sana'o'insu da shi suke rayuwa su tallafi da'awarsu ta addini su kuma ainihin wato yi rayuwar iyalai da sauransu da haka wannan malami ana ganin yana sana'ar sayar da wannan magani mai suna barbahar to da ya shahara da sayar da maganin kawai shi kenan sai sunansa ma ya zama kawai barbahari ma'ana ana danganta shi zuwa ga wannan maganin kenan wa huwa min kibaril hanabila wannan malami barbahar wato ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai na mazhabar hanabila wanda an haifi shi wannan malami sama da shekara 1000 da suka wuce shekara 1000 da wajen 100 ɗaruruwa da haka ba na yau bane akalla ya wuce shekara 1000 domin rasuwarsa ma shekara 300 ne da wani abu bayan hijira rasuwarsa to saboda haka kaga haihuwarsa ya haura shekara 1000 da wajen 300 kenan saboda haka ɗaya ne daga cikin manyan malaman Hanabila akhadha amman akhadha an al-imam Ahmad yayi karatu a wajen almajiran Imam Ahmad bin Hanbal mithlu al-Marwazi kaman al-Marwazi yayi karatu a wajen Marwazi wanda shi kuma Marwazi ɗaya ne daga cikin ashabu al-Imam Ahmad wa ghayruhu da waninsa wata bahara fil ilmi wannan malami barbahari ya tumbatsa a cikin abin da ya shafi ilimi أخذ العقيدة وأخذ الفقه وأخذ العلم عن كبار الأئمة واتو ياي كراتن أبن دي شاف عقيدة علم توحيدي وأخذ الفقه ياي كراتن فقه وأخذ العلم ياي كراتتك عن كبار الأئمة دقا من يما لمين مسلنتي واسم الكتاب سونا وانا لتاف شرح السنة sunan littafinsa shi yanda ya rada wa littafin suna sharhu sunna to menene ma'anar sharhu sunna sai malai ya ce al-muradu bis sunna huna abinda yake nufi da sunna anan dariqatul rasul sallallahu alaihi wasallam dariqar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laysa al-muradu biha ma'ana al-mustalahu alaihi inda al-muhaddithin ba yana nufin sunna irin wadda malaman hadithi suka yi mata ta'arifi ko suka faɗi ma'anarta da cewa annahu ma thabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw takrir abin didda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na maganganun manzon Allah ko ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko abubuwan da aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar to da ya sa wa littafinsa sharhu sunna ba sunna da waccan ma'anar ba akwai sunna da ma'anar maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi a gabansa ya tabbatar akwai sunna da wannan ma'anar to amma shi da ya sanya wa littafinsa sharhu sunna yana so ya yi sharhi ne game da tafarki hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam وإنما المراد ما هو أعم من ذلك أبين ده yake nufi da yasa wannan littafin nasa sharhu sunna abin da yake nufi anan ma'anar ta fi fadi sama da waccan ma'anar waccan ma'anar tana shiga cikin wannan ma'anar kenan wannan ma'anar a ammu ita ta fi fadi ta kunshi waccan ma'anar ta maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar amma yana so ya yi bayani ne da sharhin tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وهو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه وطريقة السلف الصالح wato ita ce wato dariƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dariƙar sahabbansa dariƙar magabata na ƙwarai ashe manzon Allah ma yana da dariƙa da aka yi kokari ka bi dariƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka huta da takowa wato yana so yayi sharhi akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafarkin sahabbansa da kuma tafarkin magabata na ƙwarai hadhihi hiya sunnatul ma'thura wannan ita ce sunna wadda aka ruwaito sawa'an fil i'tiqad wato duk daya ne wato a abin da ya shafi aqida aw fil ibada ko akan abin da ya shafi ibada aw fil fiqhi ko abin da ya shafi mas'aloli na fiqhu aw fil adab ko cikin abin da ya shafi ladubba wal akhlaq ko cikin abin da ya shafi dabi'u kyawawa da halaye kullu hadha yusamma bis sunna min haythul umum wadannan duk ana kiran su da suna sunna ta fuskar gamewa in an tashi daukan ma'anar sunna da fadi to duk wa'innan abubuwan aqida ta shiga ibada ta shiga mu'amala ta shiga fiqhu ya shiga adab sun shiga to shi yasa sai yake cewa ma'anar da yake so ya sa wa wannan littafin suna da shi tana da fadi fiye da waccan ma'anar na sunna a wajen malaman hadisi faqad yadhkuru masaila fiqhiyya domin wani lokaci zaka ji a cikin littafin yakan fadu yakan ambaci wasu masaloli na fiqhu mithlul masih ala al-khuffain kaman shafa akan hufi zaka ji zai kawo mana maganar shafar hufi wa nikahil mut'a kuma zai kawo mana auren mut'a min babi ar-radd ala al-firaqid dalla amma zai kawo maganar shafar hufi ne kuma ya kawo maganar auren mut'a saboda ya mai da martani akan wasu kungiyoyi na bata al-mukhalifati fiha wadanda suke sun saba fiha a cikin wannan mas'aloli na shafar hufi da kuma mas'alolin auren mutu'a wa qad yukarriru ba'd al-masail yakan maimaita wasu mas'alolin a cikin littafin sa min babi ta'kid saboda karfafawa aw li takarruri munasabatin ko kuma saboda maimaituwar dangantakar da ta sa ya kuma maimaita zancan ma'ana zaka ji yayi wata magana a wani gurin sannan ana karatu sai ka ji kamar ya sake dawo da wannan maganar dawo da ita baya fita daga ɗayan abubuwa guda biyun jumala ko dai ya dawo dan ya sake karfafa ma maganar nan fata da muhimmanci ya fade ta jiya ko shekaran jiya ya sake maimaita ma ita a yau daya ko kuma a'a ya fade ta a can saboda wata dangantaka yanzu ma wata dangantaka ce ta sai kuma fadar maganar da ya riga ya fade ta a can baya to wa'annan suna daga cikin dalilan da kan sa ya maimaita magana bayan ya riga ya faɗi magana a baya auli ziyadatul bayani fiha abu na uku yakan yi magana ya kuma maimaita ta saboda wani ƙarin bayani a cikin ta kila a can yayi maganar ya faɗi wata mas'ala a can amma nan ya kuma maimaita ta saboda yayi ƙarin bayanin da kila a can farko bai yi ba auli gairi zalik ko wani haka min al-agarad al-ilmiya na daga cikin manufofi irin na ilimi wa bil jumla adun kuladai fa huwa kitabun mufidun wannan littafi na sharh sunna littafi ne mai fa'ida wa ta'ti ahammiyatuhu min qidamihi fa huwa min kutubi salafil aqdamin yace wa ta'ti ahammiyatu yace muhimmancin wannan littafi zai zo nan gaba za a yi ma bayanin muhimmancin sa min qidamihi tun daga wato abin da ya shafi gabatar wannan littafi da daddan littafi ne yana cikin littafan da sama da shekara 1000 aka wallafa su da ga kayan gado ne wanda ka dade daga dasu sun dade a duniya da aka saboda gabatar wannan littafi yana nuna ma lalle littafi ne na mazanjiya fa huwa min kutubi salafil aqdamin domin shi littafin nan na sharh sunna ɗaya ne daga cikin littafan magabata da suka gabata na ƙwarai alladina asarul a'immatul kibar wadanda suka yi zamanin nuka da manya-manyan malamai magabata na wannan al'umma wa akhadhu anhum kuma suna daga cikin wadanda suka yi karatu a wajen sahabbai ko tabi'ai ko tabi'ut tabi'in wa rawau aqidatuhum as-safiya kuma suka ruwaito aqidojin magabata as-safiya wa'inda suke tatatu farahimahullahu min imamin jalil Allah madaukakin sarki yayi rahama da jin kai ga wannan jagora shugaba malami mai girma Imamul Barbahari wa ma'ana sharh tunda sunan littafin wa ana sunan littafin ma ake yi mana fashin bakin sa shi littafin sunansa sharhu sunna. To yanzu ya gaya mana me ake nufi da sunna. To sharh fa sai ce sharh ai bayan, ana nufin bayani. Laysa ma'anahu annahu yashrahu kitaban muayyanan, ba wai ma'anar da ya sa wa littafin sa sharhu sunna ba wai ma'anar sa wani littafi ne abin ayyanawa zai yi wa sharhi ba, a'a ba wai wani littafi bane. Dan galibi zaka ji an ce sharhin kaza, to kaman wani malamin yayi littafi sai kuma wani yazo yayi sharhi akan wannan littafin, ko kuma shi mai littafi yayi littafi sannan kuma yazo ya ƙara buɗa shi yayi sharhi akai. To nan da aka sa wa littafin sharhu sunna baya nufin cewa wani littafi ne sunansa sunna, Imam al-Barbahari ya dauka ya masa sharhi, dan haka ake kiran littafin sharhu sunna. A'a, ba haka ake nufi ba. Aw yufassiru kitaban muayyanan, ko kuma ba yana fassara wani littafi bane abin ayyanawa. Wa innama ma'anahu annahu yuwaddihu tariqata sunna, hadha ma'ana sharhu sunna. Ma'anar littafin da yace sharhu sunna, to ma'anarsa shine yana so ya bayyanar da tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ya sa wa littafin sharhu sunna, ƙarin bayani da fassarar tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kana al-awail, malamai na farko sun kasance yusammuna kutubal aqida bis sunna, suna ambatan littafan da suka shafi aqida, imani da Allah, imani da manzanni, imani da littafai, imani da ranar lahira da sauransu, suna ambatan irin wannan littafan su sai su sa wa sunan littafin sunna. To bari mu gama. Da haka sai ainihin wato su sa wa littafan aqida ne, amma sai su sa musu da suna sunna. Littafi ne wanda ya shafi tauhidi, ya shafi imani da Allah, manzanni, ranar lahira, imani da kaddara da sauransu. Malamai na farko sai in suka yi irin wannan littafin sai su sa masa suna sunna, as-sunna. Mithlu hadhal kitab, kaman irin wannan littafin da yanzu zamu karanta. Wa mithlu sunna, kaman misalin littafin nan mai suna as-sunna lil Imam Ahmad na Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal shi ma yana da wani littafi sunansa as-sunna, kuma littafi ne in ka shiga cikin sa za ka yana magana ne akan aqida, ma'ana akan abin da ya shafi tauhidi, imani da Allah, manzanni, littafai, ranar lahira da makamantan haka. Was-sunna, akwai kuma wani littafi sunansa sunna as-sunna libnihi Abdullah, na dan Imam Ahmad mai suna Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal. Shi Imam Ahmad yana da littafi da ya rubuta shi akan tauhidi, ya sa masa as-sunna. Dan sa shi ma yayi littafi sunan littafin as-sunna. Wa sunna lil Akram, sannan akwai wani littafin shi ma sunan sa as-sunna na wani malami da ake kiransa al-Akram, shi ma littafi ne wanda ya shafi tauhidi amma ya sa masa suna al-sunna. Wa sharhu usul al-i'tiqad ahli sunna, wa sharhu usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaa, da kuma wani littafi mai suna sharhi na usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaa lil-lalaka'i, na wani babban malami da ake kiransa Imam al-Lalaka'i. Wa kadhalika yusammuna hal iman, haka ma su magabata na farko in ka koma kana karanta littafin su, to za ka ga sukan sanya wa littafin da ya shafi tauhidi su sa masa da su sa mai suna al-iman. Sunan littafin kenan al-iman. In ka ji irin wannan, in dai magabata ne suka rubuta, to in ka shiga cikin littafin za ka ga yana magana ne akan abin da ya shafi tauhidi ko aqida. Fa yudha'u fi ba'dil kutub kitabun yusamma kitabul iman, fayudau fi ba'd al-kutub, wasu littafan za ka ga ana sanya wato a cikin littafan sai a sanya kitab, a ce wannan ga wani kitab a cikin wani littafi. Yusamma, ana kiran wannan kitab din kitabul iman, kama huwa mawjudun fi sahihil bukhari wa muslim, kaman yanda wannan saman me za ka same shi a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim. Sahihul bukhari, a cikin sahihul bukhari in ka shiga akwai babun da yace kitabul iman, kitabul iman, to zai yi magana ne akan abin da ya shafi aqida. In ka koma cikin muslim, shi ma can ya kawo wani a cikin littafin sa sahihu muslim, ya kawo ne da guri da yace kitabul iman, shi ma a ciki. ya'taqiduna kitaban wa yusammunahu kitabul iman ya'qiduna wato ya'qiduna kitaban sukan kullal littafi ko wani babi wa yusammunahu kitabul iman in suka yi wannan babun ko wani littafi a cikin littafi babba sai su sa masa suna kitabul iman kamar yanda aka ba mu misali in ka koma cikin sahihul bukhari za ga akwai kitabul iman in ka koma sahihul muslim shi ma ya imam muslim ya rubuta kitabul iman wa yuriduna fihi ma yaqus bil aqida in ka karanta cikin wannan babin to za ka ga sukan kebanci abin da ya shafi aqida a cikin sa min al imani billah na abin da ya shafi imani da Allah wa malaikati da malaikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da ranar lahira wal qadar da kuma imani da qaddara khairihi wa sharrihi mai dadi da kuma ainihin akasinta fa yusammuna hal iman this is ambaci wannan su sa wa sunan wannan kitab din kitabul iman wa qad yusammuna ha ash-shari'a sannan magabata na kwarei sukan kira ainihin wato a kitabu sukan kira littafin aqida sai su sa masa suna ash-shari'a littafi ne wanda yake ya kunshi aqida imani da Allah imani da ranar lahira da manzanni da sauransu amma sai a sanya wa littafin shari'a an fahimta duk wannan yana cikin yaran magabata an ka koma kana karanta littafin su za ka ga haka ka kitabu shari'a lil imam al-ajuri ash-shafi'i kamar littafin da yake mai suna ash-shari'a sunansa kenan na malam imam al-ajuri ash-shafi'i shi ma littafi ne da ya shafi tauhidi da aqida amma sai ya sanya masa suna ash-shari'a wa kad yusammuna hat-tauhid kuma sukan kirawo littafin da suka rubuta na aqida su kira su da suna at-tauhid mithl kitabut tauhid ibn khuzaima kamar kitabut tauhid na ibn khuzaima wa kutubut tauhid al-ma'rufa da kuma sauran littafan tauhidi waɗanda suke sanannu ne wa tusammal aqida sannan kuma shi littafin aqida ana kiransa da al-aqida kamar littafin da muka karanta kaga mun karanta al-aqidatu qahawiyya akwai kuma al-aqidatu al-wasitiyya littafi ne na aqida amma sai a danganta shi zuwa ga wanda ya wallafa littafin ko kuma sunan da ya rada masa da haka kenan wani lokaci kaga magabata duk sukan ambato waɗannan sunayen kuma suna nufin aqida ko su kira shi as-sunna ko su kira littafin su al-iman ko su kira shi ainihin wato ash-shari'a ko at-tauhid ko al-aqida waɗannan duk istilahat ne na magabata sukan sanya wa littafin aqida waɗannan sunaye yake cewa wa huwa ma ya'taqidu al-qalb ita kuma aqida abinda ake nufi da aqida shine abinda zuciya ke kudurcewa kar ka dauka wani da haka kowa yana da aqida ko mai kyau ko mara kyau kamar yanda aqidatu tahawiyya mun faɗi wannan kowa da kake ganin sa yana da aqida ko dai ta zama mai kyau ko mara kyau domin aqida ba wani abu bane shine abinda mutum ya kudurce ya yarda da shi a zuciyarsa wa yadinu bihi kuma yake bautawa Allah yake yin addini da wannan abin da ya kudurce wa yajzimu bihi kuma baya shakka yana yankewa da cewa akan daidai yake game da abin da ya kudurce kuma yake bautatawa Allah da shi wa hadhihi al-asma'u kulluha waɗannan sunaye gaba ɗayan su laqtilafa bainaha babu sabani a cikin su ba sabani tsakanin su ko littafin da aka kira shi as-sunna ko al-iman ko ash-shari'a ko at-tauhid ko al-aqida karkaji suka ce to ya sunayen suka bambanta bambancin sunayen baya sa manufar ta kauce ana nan dai akan manufar idza ulima al-murad yake cewa fahiya asma'ul muta'addida sunaye ne daban-daban li shay'in wahidin amma wani abu ne guda daya amma sai a sa masa sunaye daban-daban kamar yanda mu ma mukan samu wani abu guda ɗaya ne amma yana da sunaye daban-daban kila in ka je wani yankin ga yanda suke kiransa in ka je wani yankin ga yanda suke kiransa in ka je wata ƙasar ko kuma wani garin ga yanda suke kiransa kuma duk musamman wahid abin da ake kira duk guda ɗaya ne da haka can in ka je waccan garin ka ji ga yanda suke kiransa in ka dawo nan sai ka ji su kuma ga yanda suke kiransa kuma duk abu ɗaya ne to haka shi ma dan an ce kitabul as-sunna ash-shari'a al-aqida at-tauhid al-iman waɗannan ka dai ji sunaye ne mabambanta amma duk abu ɗaya suke nufi abinda malam yake so ya nuna mana kenan yake cewa fa hadhihi min al-mutaradifat waɗannan suna daga cikin kalmomin da ake kira mutaradifat kalmomi da yawa masu ma'ana iri daya. Ya ka taho zo, ma'anarsa akwai bambanci. Ya ka sai ga mutum ya taho, ko in ka ce taho shi ma dai zai zo, in ka ce masa zo kaga ya ka taho zo. Yanzu kaga ma'anar ya ka daidai take da zo, daidai take da taho, kuma duk Bahaushe da kai amfani da ɗaya daga cikin waɗannan zai fahimci me kake nufi. Kaga gashi abu ɗaya ne amma kuma yana da sunaye daban, su ake kira al-mutaradifat, kalmomi da yawa amma ma'ana ɗaya suke nufi. Wala mashahata fil asma, da aka babu wata rigima game da sunayen, duk suna ɗaya ne, ba wata rigima da za a zo a yi ta rigima dan me yasa wancan yi sunan littafin sa aqida, wannan yasa littafin sa sunan sa tauhid, wannan yasa littafin sa sunan sa shari'a, wannan yasa littafin sa sunan sa sunna. A'a, babu wani ainihin rigima akan wannan. Idza ulima al-murad, in dai an fahimci manufar, fa laysa hadha min al-ikhtilaf, wannan baya cikin abin da za a ce an yi sabani ko magabata su ma sun yi sabani wajen sawa littafi suna, baya ciki. Wa inna ma hadha min al-istilah, wannan yana daga cikin istilahi. Wa kullu istilahin lahu wajhun, kuma shi istilahi kowanne yana da fuskar sa, kowanne yana da tasa ma'anar da yake bayarwa. Falaktilafa bainahum fi zalika, dan haka babu wani sabani a tsakankanin su a cikin haka. Wa inna makhtalafatil alfaz, kawai lafuzan ne suka sha bamban, wal ma'ana wahid, amma ma'ana guda daya ce. Amma ma yunkiru hadha wa yaqulu ala aqidati wat tauhid istilahun laysa alayhi dalil, amma zaka ji wasu suna yin inkarin irin wannan. Wa yaqulu, zaka ji wani yana cewa al aqidatu wat tauhid, da aqida da tauhidi istilahun, wannan wani yare ne laysa alayhi dalilun, babu wata hujja ko dalili akan sa. Da haka shi yasa littafin ma da aka sa masa al aqida ko at tauhid sai su dinga suka wannan littafin, suna ganin ba wata hujja ko wani dalili a addinance da za a ce wannan aqida ko kuma wannan tauhidi. Walaysa huwa mawjudan fil qur'ani wala fis sunnah, domin waɗannan abubuwan babu su a alqur'ani babu su a sunna. Fa hadha tashkikun, wannan kawai jefawa mutane kokonto ne da shakku. Yuriduna bihi, abinda suke nufi da wannan, an yajtathu hadhihi alaqida, so suke su cakuɗa su rikirkita wannan aqida ta musulunci. Fa ja'u bi hadha alkalam, shi yasa suke zuwa da wannan magana cewa ba wani inda aka ambaci aqida a cikin alqur'ani ko sunna, ba inda aka ambaci tauhidi a cikin alqur'ani ko sunna. Min ajali alla yumayyaza bainal firqi dhalla wal firqi almustaqima, ba dan komai suke yin irin wannan ba, sai dan su rikirkita mutane su kasa bambance tsakanin kungiyoyi na bata wal firqul mustaqima, da kuma wato kungiyoyin da suke kan tafarki madaidaici. Hadha huwa alladhi gazahu, wannan shine abin da yake bakanta musu, shi yasa domin in akwai wannan, in aka sa wa littafi wannan sunan, ko aka ja mutane zuwa ga ingantacciyar aqida ko zuwa ga tsarkakakken tauhidi, to wannan zai dinga bambanta wa mutane tsakanin aqida ingantacciya da gurbatacciya, hanya mikakkiya da karkatacciya, kungiya mikakkiya da wadda take batacciya. To wannan shine abin da yake bata musu, dan haka in suka tashi sai su dinga cewa babu wani aqida ko tauhidi a cikin alqur'ani ko hadisi. Wa min ajali alla yuradda ala ahli albatin, kuma dalili na biyu shine dan kar a dinga maida martani ga ma'abota barna. Hadha qasdul muta'allimin minhum, wannan shine manufar masu jingina kansu da ilimi daga cikin irin waɗannan. Amma almahaju warri'a'u alladhina ya'khuduna min mazabil alafkar, فهم يرددون هذه الاقوال كما في بعض الصحف وبعض ما يسمونها مؤلفات. اما المهج اما واواي وعند ما masu karatu ba, والرعاء da wa'inda suke ga magarin mutane, الذين ياخذون من مذابل الافكار, wadanda suke daukan gurbataccen tunani, فهم يرددون هذه الاقوال, to sune sai su dauki irin wadannan maganganun, wayancan su sun yi magana da sunan ilimi, su kuma ba su da ilimi, da haka sai su dauki irin waɗannan ainihin wato maganganu, su kuma su dinga jujjuya waɗannan maganganun, kama fi ba'dhi suhub, kamar yanda in ka duba wasu takaddun zaka dinga ganin haka. Wa ba'dhi ma yusammunaha mu'allafat, da kuma wasu daga cikin littafan da ake kiran su wallafa wallafe. Fala yajuzu liltifatu ila hadhihi tashkikat wa hadhihi al-umur, malai yake cewa baya halatta kai ka kawaiwayi irin waɗannan shakkun da kokonto da ake jefawa cikin zukatan mutane da irin waɗannan al'amura. Wa hadha shay'un darajat alayhi al-umma, wannan wani abu ne wanda al'ummar musulmi suka hau kansa, wahatammu bihi suka damu da shi tamyizan bainal haqqi wal batil dan su bambance tsakanin tsaba da tsakuwa su bambance tsakanin gaskiya da ƙarya wa bainal huda wad dalal su bambanta tsakanin shiriya da bata walakinna ulaiq sai dai su wadancan lahum qasdun suna da wata manufa fi hadha akan wannan hum yuriduna an yadmiju annas suna son su rikirkita mutane su ruda mutane su cakuda musu al'amura wala yakunu hunaka fariqun arasa wani abu da zai bambanta ma nan zakai ko nan zakai baina mulhidin wa zindiq ka kasa bambanta tsakanin mulhidi wanda yake ya wuce iyaka wa zindiq da kuma wanda yake zindiki wa mustaqim wa mubtadi ka kasa gane wane ne akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne kuma yake kan bid'a wa inna ma yabquna tahta madallat ismil islam kuma zaka ga sukan zauna su wanzu karkashin inuwar inuwa da sunan musulunci li ajale tawahhudil muslimina bizamihim wai saboda kokarin su hade kan al'umman musulmi amma fa a fadar su wa naqulu lahum sai muke ce musu al muslimuna su fa musulmi la yatawahhaduna ba za su taba zama tsintsiya madaurin ki daya ba illa ala aqidatin sahiha sai akan in ka dora su ka dora su akan aqida sahiha ingantacciya duk wani abu da zaka zo saboda ba sa san a dinga cewa aqida aqida ko tauhidi tauhidi saboda suna ganin kaman wannan yana kawo rabuwar kan mutane bari a nemo wata kalma wadda su a ganin su wannan ita ce za ta hada kan mutane to sai malai yake so cewa ba abin da zai hada kan al'umman musulmi sai dai aqida ingantacciya al aqidatu allati jama'at as-sahabatu wa kanu jama'at as-sahabatu wa kanu muftariqin ita ce aqida da ta hade kan sahabbai wanda da kansu a rarrabe ki lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da da'awar musulunci ya zo ya tarar da kan al'umma a tarwatse kowa ya kama inda ya kama ba komai bane ya taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallam wajen hade kan al'ummar da suka shiga musulunci wanda suka zama mataimakansa suka zama sahabbansa sai kyakkyawar aqida ta musulunci wa kanu mubtariqin wanda da sun kasance dutse hannun riga kama qala ta'ala kaman yanda Allah ta'ala ya ce wadhkuru ni'matallahi alaikum kutina irin ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi muku id kuntum a'da'a yayin da kuka kasance a'da'a wato abokanan adawa ba kwa shiri da juna ba a ga miciji tsakanin dan nan unguwar da dan nan unguwar tsakanin kabila kaza da kabila kaza kafin musulunci yazo da makiya ne ku fa allafa baina qulubikum ya hada tsakanin zukatanku sai ga dan can tsallaken yana jin zai iya salwantar da rayuwarsa wajen kare dan nan tsallaken ko dan kabila kaza yana jin duk an cire kabilanci an cire bangaranci an cire kasanci duk an tattare zuciya ta zama guda daya Allah ta'ala ya ce shi yayi wannan aikin kuma aqida ce ta yi wannan mallazi jama'a bainas sahaba min alfurqa menene wai ya hada kan sahabbai bayan da kansu a rarrabe yake watanahur menene ya tattare kansu bayan da yaƙe-yaƙe ne da fadace-fadace tsakaninsu illa hadhihi alaqida ba komai bane face wannan aqida allati hiya ma'ana la ilaha illallah muhammadur rasulullah wadda take kunshe da ma'anar la ilaha illallah dayanta Allah da bauta babu abun bautawa bisa cancanta a sama ko a ƙasa sai Allah a dayanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya kar abu kowa sai ma'aikin Allah to wannan yana cikin abin da ya tattare kan sahabbai suka zama tsuntsiya madaurin ki da fala yajma'un nas illa al-aqidatu sahiha dan haka ba abun da zai hada kan al'umman musulmi sai aqida ingantacciya wa amma an yakunu mukhtalifin amma a ce musulmi su kasance suna da sabani da bambanci fi i'tiqadihim a aqidinsu wannan ya kudurce aqida iri kaza wannan shi kuma bai yadda da wancan aqida ba ya kudurce ta sa aqidar da tace take cin karo da aqidar wancan wayancan su ma aqidar su tana cin karo da ta wayannan to wannan falan yajtami'u abadan ba za su taba haduwa ba har abada sai dai irin zama na munafurci kawai kowa yana rike da a zauna a ci abinci tare a yi dariya amma ta ciki tana ciki amma hade haduwar kai irin na sahabbai to sai kowa ya yadda ya watsar da ra'ayinsa ya watsar da aqidarsa an dawo an rike aqidar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanzar a doran ƙasa kafin ya koma zuwa ga Allah to wannan ita ce hanya daya daya wanda duk wannan sabanin da kake kallo sakinta aka yi shi sa mutane kansu ya rarrabu kuma ba zai taba haduwa ba duk wani abu da kake kallo ba wani shugabanci ba wata kungiya ba wata jam'iyyar siyasa da ta isa ta hade kan musulmi in ba irin wancan usulubin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi ba a dora mutane su yadda ubangijin su guda ɗaya ne manzon da aka aika musu ba za a tambaye su kowa ba sai shi ranar tashin alkiyama shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya ajiye malamin sa da wanda ya yarda da shi a dawo a rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan zai taimaka wajen haduwar kai amma al-ikhtilafu fil masail al-fiqhiyya al-ijtihadiyya amma dan bambanci da sabanin da ake samu a cikin matsaloli na fikihu na ijtihadi wannan mas'ala ce guda daya amma mai harshen da mu wannan ya fahimce ta haka wannan ya fahimce ta haka wannan ba ta da matsala mas'alar fikihu wannan yace farilan alwala 15 ne wannan yace guda 13 ne wannan yace 18 ne wannan yace 15 ne saboda la'akari da kaza wannan ya rage biyu yace 13 ne shi kuma saboda yana da mahanga iri kaza wancan da yace 18 ne shi kuma ya kara da kaza shi a wajensa yana ganin suna cikin farilai wannan ba rigima a ciki allati yahmilu had dalil wanda duk kowanne in ya koma sai ga dalili duk yana iya tattare su fa hadha la yu'athir irin wannan sabanin bai da tasiri baya kawo rigima baya kawo sabani baya kawo rigingimu da fadace-fadace tsakanin al'umma yanzu lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da aka dawo daga wani yaki za a ajiye kaya a huta yace man kana sami'an muti'an fala yusalli yanna al'asra illa fi bani quraiza ka karanta wannan hadisin kaga yanda tawagar sai ta rabu gida biyu Annabi yace duk wanda yake ji na yanzu kuma yana mun da'a to kada ya aje kayansa kar ai sallar la'asar sai an je Banu Qurayza ma'ana Allah ya umarce ne da kuma a tafi Banu Qurayza su ma za a je a yake su ana ta cikin tafiya an je kan hanya sai aka yi kiran sallar la'asar sai sahabbai suka rabu gida biyu wayannan suka ce mu tsaya mi sallah ai sallar nan tana da matukar muhimmanci kuma Allah ta'ala ya ce innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta dan haka mu tsaya mi sallah aka ce to ya za ku yi da fadin annabi da yace kar mi sallah sai mun je Banu Qurayza suka ce kawai usulubi ne na zaburarwa kar mu tsaya lakaki lakaki akan hanya mu saki jiki mi tsauri amma shi kansa annabi ai shi ya nuna mana muhimmancin sallah da haka yana nufin mi tsauri dai kar mu tsaya wata lokaci mi tsauri mi isa amma in la'asar ta yi ma iya yi akan hanya mu karasa sauran suka ce ku kuka fahimci haka mu ba mu fahimci haka ba abinda muka fahimta an ce kar ai sallar la'asar sai mun je Banu Qurayza ko rana za ta fadi sai mun je Banu Qurayza da haka suka ci gaba da tafiya wayannan su kan suka ya da zango suka yi sallar la'asar su kuma wayancan sai da aka zo Banu Qurayza banza Allah da sallallahu alaihi wasallam da yabo bayan su yana zuwa sai tarar ga wasu a zaune ga wasu suna sallah ya akai suka ce ai kaji yace duk kun yi daidai nassi ɗaya ne amma wannan ya fahimce shi tanan wannan ya fahimce tanan wannan baya kawo rigima an fahimta wannan baya daga cikin abin da yake kawo rigima yanzu wani yazo yace ma akwai wani mai tasiri irin na Allah ya zaka kwade da shi yanzu wanda yazo yace a alqur'anin nan ba cikakke bane misali alqur'anin da ke hannunka kake takama ka haddace ka haddatar da yayanka wanda ya haddace yake zama babban mutum a wajenka an ce ba cikakke bane an caccakuɗa shi ba qur'ani na gaskiya bane kuma mutum ya kudurta wannan aqida ya za ka yi ku haɗu da shi ba za ku haɗu ba da aka yi ta aqida in an saba to ba a iya haɗuwa amma mas'aloli irin na fikihu wannan ya fahimci kaza wannan shine dibli littafin fikihu za a ga in ka karanta littafin mu na malikiya duk za a ga akwai irin wannan ko a cikin malikiyar wannan ya ce kaza ba a rigima ba a faɗa wannan ya fahimci kaza wannan kuma ya fahimta ta nan gurin wannan fa la yu'athir ma la yace fa hadha la yu'athir wannan ba shi da tasiri baya hana komai wala yuhdithu furqatan kuma irin wannan sabanin baya haifar da rarrabuwar kai wala adawatan baya haifar da wata gaba li'anna hadha ijtima'un sa'igun domin wannan ijtihadi ne kokari ne wanda yake mai dadi lakinn al-ikhtilafa fil aqida amma kaga sabani abinda ya shafi aqida abinda ka kudurce kai imani da shi a zuci ghayra sa'igin wannan ba mai dadi bane wala yajtami'u alayhi al-mukhtalifuna abadan kuma duk wanda suka saba a kansa ba za su taba haduwa ba har abada la yajtami'u al-mukhtalifuna fil aqida wadanda suka samu bambancin ra'ayi suka samu bambanci na fahimta a abin da ya shafi aqida wadannan ba sa taba haduwa mahma hawala man hawala duk yanda wani mai kokarin ya hada su yake kokarin ya hada su ba za su hadu ba ko ka zaunar da su ka hada su da wannan ya ji ya zauna ah to in muka zauna teburi dai ne yadda da kaza kenan ni yanzu aqida ta ba daidai bane kenan in buta sa kenan sai ga ba zai yadda ba ba zai yadda ba da aka duk yanda mai kokarin ya yi kokari wajen ya ga cewa ya hada kan masu aqida mabambanta ba tare da an yi wata matsaya guda ɗaya kowa ya hakura a tsaya akan aqida guda ɗaya ba to wannan haduwar kan baya yiwa لانه يريد ان يجمع بين المتضادات domin mai kokarin ya hada wadanda suke da bambancin aqida lokaci guda to wannan kaman mai kokarin ya hada kishiyoyin juna ne almutadaddat abubuwa ne kishiyoyin juna kake so ka hada su kace ga ruwa ga wuta su zauna a guri guda kace ga wani mutum yana dariya yana kuka ko gashi a tsaye a zaune ko gashi a ciki kuma gashi a waje in har waɗannan kishiyoyin za su haɗu to za ka iya haɗa mabambantan aƙida kuma a kan bambancin aƙidar kuma kan sai haɗu ba zai haɗu ba wala yumkinul jam haɗawa tsakanin bainal mutadaddat wal mutanaqidat la yumkin haɗa tsakanin kishiyoyin juna da abubuwan da ke suke warware juna wannan baya yiwuwa wannan yana warware wannan wannan shi ma an kai da shi yana warware wannan to ya za su haɗu ba za su haɗu ba al mutanaqidat abubuwan da ke warware juna in akwai wannan ba wannan in wannan yana nan wannan kuma baya nan kace kana son sa da ba za su haduwa fa idza kanu yuriduna wahdatal muslimina idan su irin wayancan wanda ba sa son a karantar da mutane ingantacciyar aqida idan har da gaske so suke su hade kan al'umman musulmi musulmi su zama tsintsiya madaurin ki daya fa alaihim an yusahihu al aqida to abin da ya wajaba akan su su fara ingantawa mutane aqida shi yasa mala abdurrahman al akhdari rahimahullah a farkon littafin sa na lahallar cewa ya awwalu ma yajibu alal mukallaf tashihu imani farkon abin da yake wajaba akan kowane baligi imanin sa ya zama ingantacce mai kyau ba gurbatacce ba dan da an samu gurbatar aqida to al'amura sun lalace awwalan tun da farko العقيده التي كان الرسل من اولهم الى اخرهم يهتمون بها عقيدن nan ita ce manzannin Allah suka kasance tun daga na farkon su annabi Nuhu alaihi salam har zuwa na karshen su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce dai wanda suke damuwa da ita wayabtadi'una biha kuma da ita suke fara ba sa wani wa'azi a koya ma tsarki ko alwala ko sallah kana shirkar ai sallah ba za ta ai ba ai shine foundation din farko shine tushe na farko aka ce ba tauhidi mutun yana yayi shirka ko yana yadda da tsubbu ko yana yadda da bokanci ko yana yadda da kaza da kaza to ko yayi sallah ya ba ta da amfani shi yasa farko kanka koya mutane sallah azumi zakka da sauran abubuwa wannan shine tushen farko shi yasa annabawan Allah duk in suka zo da shi suke fara gwagwagwa da mutane a karbe shi ya samu zama sannan sallah ta biyo baya kaza ya biyo baya kaza ya biyo baya عليهم ان يوحدوها اولا da aka wayancan wayanda suke son al'ummar musulmi su hadu a irin wancan tsarin da ba zai yi ba to abin da ya kamata ya wajaba akan su su fara hade kan musulmi ta hanyar su zama masu tauhidi iri daya aqida iri daya da farko fa idza wahadul aqida ittahadatul umma babbar rigimar da take damun al'ummar musulmi ta rarrabo kai wannan shine ciwo da aka fa idza wahadul aqida idan aqida ta hade ta dunkule ta mulmule ta zama guda daya ka huta ittahadatul umma al'umma za ta hade kawai al'umma za ta hade amma duk yanda kake kallo ga musulmi yana kin dan uwansa ko wancan bai yarda da wannan duk wannan ce matsala kuma wannan ita ce babbar illa da aka in ka hade can baka hada wannan ba to shi me kai da aka aqida tana haduwa aqida ta irin taka ce irin tashi ce irin tamu ce irin tasu ce irin kyakkyawar aqidar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu akai ya koma zuwa ga Allah da shi da sahabbansa masu girma da waɗanda suka biyo bayan su ta zama ita ce aqida kowane musulmi huta aida waɗannan matsalolin duk da an wuce su hada in kanu jaddina wa sadiqin amma fa wannan maganar mallam yace in fa sun kasance da gaske suke kuma da gaskiya suke bi da'awati ma cikin wannan da'awa ta su lakin hum yaskharuna min alladhina yatakallamuna fil aqida amma ba da gaske suke ba kawai suna yin izgili ne ga waɗanda suka ji suna karantar da mutane aqida ku ta damun mutane aqida da haka suna suka su yi izgili ga duk wanda suka ji yana karantar da mutane ko yana koyar da mutane ko yana bayani akan aqida wa yad'u ila al-aqida as-sahiha, ko suka ji wanda yake kiran mutane zuwa ga aqida ingantacciya, wa yaquluna hadha yukaffiru an-nas, kawai abinda za su ce wannan yana kafirta mutane, wannan yana kafirta mutane. Yanzu abin da ya faru kwanan nan na zagin da aka ce wasu sun batanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun dade suna yi, yanzu ya zaka yanzu aqida kaza ta zama daidai da tasu, ko kuma su dauki wani gabaɗaya sufofin Allah su bashi, kuma a ce waɗannan mutanen ku zo ku zauna tare da su, su ma musulmi ne, kai ma musulmi ne, duk ku tafi a haka, ka kyale su da abin da suka kudurce, kai ma ka kudurce naka, shikenan ai ta tafiya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kin wa yuriduna an yufarriqa almuslimin, kawai nufin manufar su su raba kan al'umman musulmi. Wa yuriduna kaza wa kaza ila akhir ma yaqulun, suna nufin dai kaza da kaza da kaza har zuwa ƙarshen irin abubuwan da suke faɗa. Fa naqulu lahum, muna cewa da su, lan tastadiu an tajtami an tajma'u almuslimina ala ghairi alaqidati sahiha, ba za ku taba iyawa ba ku hada mutane akan aqida ba ingantacciya ba, ba za ku iya ba. Idh law tawahhadati alaqida lajtama'u bi suhula, domin da aqidar mutane ta hadu to da kansu zai hadu da sauki, cikin sauki ba wani ciwon kai, cikin sauki za ka ga kan mutane ya hadu. Huwallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin, Allah ta'ala ya ce shine wanda ayyadaka, ya karfafe ka, bi nasrihi da taimakonsa, wa bil mu'minin, kuma ya karfafe ka ta hanyar hada ka da mu'minai, sai kuka zama aqidar ku iri daya, manufar ka irin manufar su ce. To da an samu wannan sai ga abubuwa suna ta tafiya, ko gidanka ne ka zama inda ka dosa da ban, iyalanka inda suka dosa da ban, ai za ka sha wahala a gidanka, kawai inda kake so ka dora da iyalan da ƴaƴanka, sai ya zama ana ma zagon kasa su, kuma gaba ɗaya da ƴaƴan da matan wata mazhaba suka karkata, ai za ka sha wahala, za ka yi ta ginawa ne yana rushewa. Wa allafa baina qulubihim, Allah ta'ala ya ce wa allafa, ya hada baina qulubihim, tsakanin zukatansu, da kawunansu a rarrabe zukatansu, akwai kiyayya juna, amma Allah ya hada tsakaninsu. Law anfaqata ma fil ardi jami'a, Allah ta'ala ce inda za ka ciyar da mutanen da suke ban ƙasa gaba ɗaya, a ce kullun kai kake ci da su, kana shayar da su, ma allafta baina qulubihim, wallahi ba za ka iya hada tsakanin zukatansu ba, walakinna Allah allafa bainahum, Allah ne kadai yake iya hada tsakanin zukatan mutane. Innahu, domin shi Ubangiji ta'ala azizun, gagara badau ne, hakimun kuma gwani ne. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, a wata ayar kuma Allah ta'ala ya sake cewa wadhkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna irin ni'imar da Allah ya muku. Id kuntum a'da'a, yayin da kuka kasance abokanan adawar juna, kuna kin juna, fa allafa baina qulubikum, Allah ta'ala ya hada tsakanin zukatanku, sai ga wanda ba a iya zama guri guda, gashi kuna zama ku tattauna. Fa asbahtum, kuka wayi gari, bi ni'matihi, saboda wannan ni'ima ta Allah madaukakin sarki, ikhwanan, kuka zama yan uwan juna. Wa kuntum, da can kun kasance, ala shafa hufratin minan nar, kuna gabar ramin afkawa cikin wuta, fa anqadhakum minha, Allah ta'ala ya tsamo ku, ya fito da ku minha, daga fadawa cikin wannan ramin. Kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati, kamar haka ne Ubangiji ta'ala yake muku bayanin ayoyinsa, la'allakum tahtaduna, dan ku zama shiryayyu. Allah madaukakin sarki ya sa mu zama shiryayyu. Faman yajma'un nas, to menene falan yajma'un nas, ba abinda zai hada mutane, ya hada kan mutane, illa alaqidatu sahiha, sai aqida ingantacciya, allati ja'at biha ar-rusul, ita ce irin aqidar da manzannin Allah suka zo da ita, min awwalihim, tun daga na farkon su, ila khatimihim, har zuwa cikamakin su Muhammad, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna, ba mu aiko ba, min qablika, gabaninka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min rasulin, ba mu aiko wani manzo ba, illa nuhi ilayhi, face mun yi wahayi izuwa gare shi, annahu, yanda al'amarin yake, la ilaha, ba wani ubangijin da ya cancanci bauta, illa ana, Allah ya ce sai ni kadai, fa'buduni, da kai kuma ka kira su ku bautata mu. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun, Allah ta'ala ce wannan ita ce al'umma, ku al'umma guda daya, ni kuma ni ne ubangijin ku abun bautar ku fattaku ne ku kiyaye dokokina wa fi ayatil ukhra aw ta ayar inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun maimakon fattakun a can anan kuma aka ce fa'budun hakika wannan ita ce al'ummar ku al'umma guda daya mai tunani iri daya mai aqida iri daya wa ana rabbukum Allah ta'ala ce ni kuma ni ne ubangijin ku fa'budun ku bautata mu to lokaci yayi bari mu samu gudan tsayawa la yatawahaduna illa ala ibadati rabbin wahid dan haka kan al'umman muslimi ba zai taba haduwa ba sai akan bautar ubangiji guda daya wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala shine ubangiji subhanahu wa ta'ala li'annahu huwa ar-rabbul haqq domin shine ubangiji na gaskiya wa ghayruhu batil wanin sa gangan ne ba gaskiya bane ubangiji shi kadai ne al-haq zalika bi anna Allah huwa al-haq abinda yasa haka saboda ubangiji ta'ala shine kadai al-haqu gaskiya wa anna ma yad'una min duni hakika dukkan wani abinda ake bautatawa a kiraye shi min dunihi kuma bayan Allah huwa al-batil shine gangan ba gaskiya ba wa anna Allah kuma hakika Allah huwa al-aliyyu shine madaukaki al-kabir kuma mai girma to sai mu tashi fa hadha huwa majalu tauhidil muslimin abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu nada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika